Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin wannan shirin na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da ake shirin bude makarantu a Nigeria ranar Litinin, ma'abotan makarantu masu zaman kansu sun bayyana shirin daukar matakai masu tsauri don kare dalibai daga cutar coronavirus. Har ila yau a Nigeria, gwamnatin jihar Benue ta ce ta dauki matakan shawo kan barkewar cutar cholera a jihar da ta yi sanadiyar rasa rayuka musamman yara kanana. Bayan nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Asabar, hukumar zaben kasar Uganda ta ayyana shugaba Yoweri Museveni da ke kan mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a kasar, abinda zai tsawaita shekaru 35 da ya kwashe a kan mulki, yayin da kuma babban abokin adawarsa ya yi zargin an tafka magudi a zaben kuma ya yi kira ga 'yan kasar da su yi watsi da sakamakon zaben. Museveni ya samu kuri'u miliyan 5.85 ko jumlar kuri'u kashi 58.64 cikin 100, yayin da babban abokin adawarsa Bobi Wine ya samu kuri'u miliyan 3.48, wato kuri'u kashi 34.83 kenan cikin 100, a cewar hukumar zaben kasar a wani taron manema labarai da aka nuna a talabijin. A jiya Juma'a, sojojin Uganda suka shiga gidan Bobi Wine bayan da a ranar Alhamis ya ce an tafka magudi sosai a zaben shugaban kasar. Wine ya yi ikirarin lashe zaben, ya kuma ayyana kansa a matsayin zababban shugaban kasa, duk da cewa sakamakon farko ya nuna Yoweri Museveni ne ke kan gaba. Daban da batar Dakaru na shirin kwarara birnin Washington, inda ake kara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado, yayin da birnin ke tunatar da wasu jami'ai irin kalubalen tsaro da aka gani a birane kamar Baghdad da Kabul ba mazaunin gwamnatin shugaban kasar ɗaya daga cikin kasashen yammacin duniya ba. Jami'an soja sun faɗa a jiya Juma'a cewa jimlar dakarun tsaron ƙasa na Amurka 18,000 ake sa ran za su isa babban birnin na Amurka nan da kwanaki hudu masu zuwa. Ƙari akan jami'an tsaro 7,000 da aka riga aka tura bayan tarzomar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun nan, lokacin da masu tsatsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba Donald Trump ne barin gado suka mamaye ginin majalisar dokokin kasar. Dakarun tare da 'yan sandan yanki an ba su sharuɗan ɗaukar mataki, wato lokacin da aka amince su yi amfani da ƙarfi idan ta kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, kasar India ta fara gagarumin shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19. Masu muhimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karɓar rigakafin. An kaddamar da shirin ne bayan da Prime Minister Narendra Modi ya gabatar da wani jawabi ga 'yan kasar ta talabijin. Mace-mace sakamakon cutar COVID-19 da aka samu a fadin duniya sun zarta miliyan 2 a jiya Juma'a, a cewar jami'ar Johns Hopkins, shekara ɗaya bayan da aka gano cutar a birnin Wuhan da ke China. Sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa adadin mace-macen ya yi muni ne saboda rashin haɗin kan ƙasashen duniya a ƙoƙarin yaƙi da cutar. Ya ƙara da cewa ɓangaren kimiyya ya yi nasara amma haɗin kai ya gaza. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya na cecekar hukumomin ƙasar Habasha a kan daƙile kusan dukkan hanyoyin kai taimakon jinƙai ga farar hula da 'yan gudun hijira da faɗa a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar ya ritsa da su. A farkon watan Disamba, hukumomin Habasha suka cimma wata yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya a kan ba da dama don kai taimakon jinƙai ga mutane da yawa da ke buƙata a yankin na Tigray. Abin takaici, hukumar kula da agajin jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba a kiyaye yawancin sharuɗan yarjejeniyar ba. Mai magana da yawun hukumar James Larkey ya ce an ci gaba da faɗa a yankin na Tigray, kuma ana ci gaba da kisan farar hula ko a jikkata su. bugu da ƙari ya kuma ce har yanzu mutane da yawa ba sa samun taimakon agaji a Tigray sama da wata biyu da rabi tun bayan da aka fara fadan.
Sai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. A daidai lokacin da ake shirin bude makarantu a Najeriya ranar Litinin, ma'abota makarantu masu zaman kansu sun bayyana a shirin daukar matakai masu tsauri don kare dalibai daga cutar coronavirus. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Ehikaya na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton.
Shugaban kungiyar masu makarantun sakandare da firamare masu zaman kansu Yomi Otubela ya ce ba za su ci gaba da barin makarantun a rufe ba don zai shafi wanzuwar makarantun ne. Otubela ya kara da cewa za su bi dukkan matakan kariya daga corona da hakan ya haɗa da ware dakunan killace waɗanda aka ga alamun ciwo a jikinsu. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ministan ilimi na Najeriya Adamu Adamu ya janye shakku kan bude makarantun gwamnatin tarayya don yanda cutar annoba ke kara yaduwa.
A'a, babu wani abin da muke shirin yi saboda abun haka yake. Dokar da muka bayar ta shafi makarantunmu ne. Tsarin mulkin Najeriya ya ba da iko a jihohi su yi abin nan dokokinsu daban da na federal government. Saboda haka babu wani mataki da za mu dauka. Mu dai kawai shawara za mu bayar. Daga an ga wani abin da zai cuci su yaran ya kamata a dau matakai. Amma babu wani abin da zamu iya musu saboda doka ta ba su ikon su yi abin da suke. Dole yara za su yi abin din tsafta, kuma za su rika wanke hannunsu koyaushe, su rika sa wannan mask a fuskar su. Ina fata su ma haka za su rika yi a makarantunsu.
A nan shugaban asusun makfata na Najeriya mai tallafa wa ilimi Dr. Kole Shatima ya ce ya dace kowane ɗalibi ya amfana da kariya ba wai sai 'ya'yan masu hannu da shuni da kan iya biyan kuɗi don ilmantar da 'ya'yansu ba.
Wa'inda suke gwamnati kuma gwamnoni ne ko kwamishinoni ne ko permanent secretary ne ko director ne da sauransu haka, wa'inda su ma suke lura da makarantu, yaransu ba sa zuwa wannan makarantu din na gwamnatin. Yaransu suna zuwa makarantun kuɗi ne. Wannan babban bala'i ne wanda yana nuna wa yara cewa tun a karaminsu an nuna musu bambanci cewa idan mutum bashi da abin hannu ashe ba zai zama komai ba a kasan nan kenan. Ina fatan can cewa dai ba abu bane wanda za mu ci gaba da shi a kasan nan, mu ga mu tabbatar cewa yanda gwamnati za ta ba da dama makarantun nan su fara komawa, ko ma da ba samu sun koma karatu haka ba, a samu na'urori ta internet kowa da kowa ko da yana gida ne da iya a yi kokarta a yi musu. Inda ba internet su kuma sa duba ko ta radio da television, ko kuma inda kamar aka ga cewa illa wannan musifan corona ɗinnan ba ta kai sosai ba, kamar a ƙauyuka da iya buɗe musu makarantunsu su ci gaba da karatunsu maimakon a zo a rufe su gaba ɗaya.
In ka ɗebe makarantun gwamnatin tarayyar, makarantun jihohi da masu zaman kansu sun koma makaranta tun farkon makon nan mai ƙarewa. Nasiru Adamu Ehikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Ehikaya. Gwamnatin jihar Benue ta ce ta ɗauki matakan daƙile yaɗuwar cutar kwalara a jihar, wadda ta yi sanadiyar rasa rayuka musamman yara ƙanana. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
Gwamnatin jihar Benue ta ce ta ɗauki matakan shawo kan ƙaruwar waɗanda suka kamu da cutar kwalara a jihar da ya yi sanadin rasa rayuka musamman na ƙananan yara. Kwamishinan yaɗa labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue Madangunan Adingi ta shaida mun cewa tun bayan ɓarkewar cutar, gwamnatin jihar ta gaggauta tura ƙwararrun likitoci a yankunan da cutar ta ɓulla.
Ƙananan hukumomin su ne Agatu Ubangaji a Agatu local government na Benue state da kuma Abinci a kuma local government na Benue state. Wuraren da aka samu mutanen da suke zama kusa da ruwa ne suka samu cutan, kuma mostly yara ne suka samu cutan. So government ya tura kuɗi aka saya magani da akwai wani abu ana kira water aid.
Tura wato wannan sinadarin da ke tace ruwa ke.
Mai gyara ruwa ke nan. So ba su tura. Kuma an ce musu dole za su sha ruwa a tafasa shi sosai. Kuma aka tura doctor na yara daga Kitchen Hospital nan. An kai wani a wadansu a Guma. An kai wadansu a Batu. Kuma an kai musu maganin da zai kashe cutan. Kafin gwamnati ya je wurin mutane goma sun mutu. Amma daga ranar Laraba har yau ba wanda ya mutu kuma. To yanzu an sa mutane suna duba a cikin kauye in akwai wani da ke amai akwai wani da ke na zawo ana daukar su na kai su asibiti.
Yanzu dai a adadin da kuka samu mutane goma ne suka mutu ba 14 kamar yadda muke gani a rahotanni ba.
Mutane bakwai sun mutu a Gatu, mutane uku yara sun mutu a Bensi. Sai dai jiya ta mutu kafaka kauta asibiti wani yaro amma wanda suka mutu asibiti da muka sani 11.
Kwamishinan yada labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue Madangunan Adingi, kwalara cuta ce da ke kashe mutum cikin kankanin lokaci kamar yadda darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Samuel Audu ya mun bayani kan sassalar cutar.
Ta ciwon kwalara da wasu kwayoyin cutukan suka kawo wannan din, yawanci abin da ke kawowa rashin tsaftacewa muhalli, mutane suna bayan gari a waje ba cikin salka ba, to in ya faru hakan nan ya kan wanke ya samu su abinci mu ko su ruwa, especially a ta yanzu nan da akwai karancin ruwa, so mutane suna ɗiban ruwa anyhow ko ta wani wuri sai su samu sai su kamu da wannan ciwon din.
Ina alamomin cuta?
Alamomin cuta in ya zo zawayi ne da amai, to yawanci abin da ke kashe mutane in kai zawon ya yi yawa har ruwan jikin ga kare mutuwa za ka yi.
Shi ma Dr. Shaibu Jogadas ya hori jama'a ne da su ɗan matakan kariya daga cutar kwalara.
To most times idan aka samu mutum da wannan cuta na kwalara haka a gida, ya kamata irin a dinga dan bashi da zuwa biko ORS. Shi ORS din kamar rangi shiri ne haka da ake ba kafin a kai mutum zuwa asibiti haka. But most importantly gaskiya shi ne wanke hannu da aka sai irin su kayan marmari haka, because most times sometimes aka dauko daga kasuwa haka ba a wanke su sosai, kada sauran su ya kamata a dinga wanke shi sosai kafin a ci.
Dr. Shaibu Jogadas kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Unguru, da kuma Buhari Yahaya Unguru, masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, musamman ma abinda ake nufi da gidan Katsinawa, gidan Bare-bari, gidan Sullubawa da kuma gidan Mallawa. To idan dambun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa House Kaduna da ke karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗan gefe in bar ku da dakta.
To akwai wasu da suke tambaya kuma akan tarihin gidajen sarautar Zazzau, Bare-bari ne, Mallawa, Katsinawa ne, da har da ka fara bayani su Sullubawa da ake ganin kamar abu ya sullube musu misali. Menene tarihin waɗannan gidaje?
To kaga akwai gidajen sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Bare-bari, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. Dukkansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmuwar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau. Tarihi ya nuna cewa Bare-bari sun taso daga inda suka zo suka zauna a birnin Zaria tun tale-tale, tun zamanin farko. Haka su ma Katsinawa, kusancinsu da Zaria ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba, da kuma abin da ya shafi malinta. Wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su. Daddadiyar kasuwar Zaria ai ba wai ta yanzu ba ce. Kaga kasuwanci ya kawo jama'a, neman ilimi ya kawo jama'a, malinta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau. Da yawa daga cikinsu in ka lura za ka ga malamai ne. Kamar misali za ka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria wanda Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Na'iya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fiqihu babu kamar shi. Shi ne wallafa littafin nan yema Askari Sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun maliki za ga cewa babu wani littafi in banda muktasar kalil da za a ci shine yake daga cikin littafin da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juz'i biyu ya zama to fatahul jawad a duk duniya ta yadda cewa akwai masu ilimi a kasar zazzo to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikin su akwai maganan yaƙuƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar Hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzo don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokin su na rayuwa to wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1937 lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu a wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya da rigun sufaye musamman ma a Sokoto a wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura ya bar kasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi Mali da kuma Senegal ya koma can bayan yayi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin-tashi na zakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a binnan zazzau a wannan lokaci sai zamanto Zariyan ta ƙara haɗan kan jama'a mabambanta ra'ayoyi daban mabambanta wato kabilu daban-daban kaga Katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shine kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati wanda shine almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi wanda shi ya kawo da rikar Tijaniya birnin kasar Zazzau to da yazo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa to abin da nake so nuna mana anan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fa daga Mali suke malle dan ni na je kasar Mali na zauna a cikin Timbuktu na zauna a Jene na zauna a Kabara wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali garin su Sheikh Nasir Kabara kenan na zauna a Mofti da sauransu yawanci zaka ga mai da nayi na ambata wato dalile ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu idan ka duba zaka ga akwai jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu to anan aka yi Imamu Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fiqhu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin lugha fannin nahwu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin su sai suka yi rinƙayin kaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zauna a kasar Zaria
amma malam wasu za su yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun daga Katsinawa daga Katsina bare-bare daga Borno Mallawa daga Mali sun luba ne kawai yan asalin Zaria
to ayyunci zaka ga hadin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karba baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kadai za su zauna su sun luba za a waye gari wata rana garin zai zama to kaman kufai babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan ba ta sayarwa bace amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zangon Katab a kudancin Kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na Katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization wato kudace-kudace da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar zazzo ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zaman to ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaki ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hobasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na da yake nan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo zaka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga kauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kudin shiga kuma labari zai kai mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka bada kudin shiga kaga kudin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto ƴan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zariya wane ne ba dan zariya ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da zariya ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadin ta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki Musa wanda Shehu Dan Fodo ya ba mututa na zazzo ya ba su tuta su ma idan ka duba za ka ga Malam Usman Kabin Yabo almajirin Shehu Dan Fodo ne shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mubaya'a ga sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin Kajur Haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancin su duk asalin su daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Nizam mutanen Ayu mutanen Kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci sai ka ga idan ka je masarautar za ka ga suna ce maka mu dan nan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma ban abin da zai baka mamaki shine wato zaka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulanin suna jin yarin Kaninkon da sauransu to abin da nake so nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya batun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin Zazzau
Dr. Kowace masarauta a ce ga irin tsarinta wasu za su ce ita masarautar Zazzau da tai wannan gidaje akwai wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su yi ba a gida kaza suna neman su gushe misali
eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta mutukar dai jinin sarauta ne na asali yau gashi ana da jihar Katsina yau gashi ana da jihar Borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali amma kuma an wayi gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka hadu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar Zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada gofa abu da take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe
yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Nigeria ta sanye gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a fafata a watan Maris na wannan shekarar ta 2021 a ƙasar Morocco hakan ko ya biyo ne bayan da 'yan wasan ƙasar na Golden Eagles suka doke Burkina Faso da ci 1 da nema a wasan kusa da na ƙarshe na gasar WAFU yanzu haka ake fafatawa a birnin Lomé na kasar Togo. Najeriya ta soma gasar ne ba kuzari yayin da ta soma da shan kashi a hannun Ivory Coast ta kuma yi kunnin doki da Ghana da ci 1-1 matakin rukunin na kasashe uku. To sai dai Najeriya ta sami tsallake matakin na rukuni ne biyo bayan lallasa Ghana da Ivory Coast ta yi da ci 3-1 wanda ya bata damar kaiwa mataki na gaba na gasar ta WAFU. Najeriya wadda ta lashe kofin duniya na rukunin na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 har sau uku za ta fafata wasar ƙarshe ta gasar ta WAFU ne da kasar Ivory Coast wadda ita ko ta yi nasarar doke kasar jamhuriyar Niger a wasan kusa da na ƙarshe a jiya Juma'a. Shahararren dan wasan gaba na kasar Ingila da Manchester United Wayne Rooney ya bayyana yin murabus daga taka leda a hukumance bayan da aka bayyana shi a matsayin sabon kocin kungiyar Derby County. A lokacin taka ledarsa, Rooney ya lashe kofin gasar Premier 5 da League Cup 3, FA Cup 1, Europa League 1 da kuma kofin gasar zakarun Turai 1. Har kawo yanzu kuma Rooney ne dan wasan da ya zura wa Manchester United kwallaye fiye da kowa a tarihi, inda ya zura mata kwallaye 253 a cikin wasanni 559 da ya buga mata. Yanzu haka kuma Rooney mai shekaru 35 a duniya ya kaddamar da sabuwar rayuwarsa ta horar da 'yan wasa bayan da ya rattaba hannu a kwantiragin shugabancin kungiyar ta Derby har zuwa shekara ta 2023. Kungiyar da takwaransa Frank Lampard ya fara aikin horarwa kafin ya wuce zuwa tsohuwar kungiyarsa ta Chelsea. Dan wasan kungiyar Arsenal Mesut Ozil na kan hanyarsa ta komawa kungiyar Fenerbahce ta kasar Turkiya. Ozil mai shekaru 32 na da sauran watanni 6 ya kammala kwantiragin sa a Arsenal. To amma an kusa cimma daidaito tsakanin kungiyoyin biyu da zai kai ga yanke kwantiragin nashi domin komawa Istanbul. Ya koma Arsenal ne daga Real Madrid ta kasar Spain a shekara ta 2013. To sai dai duk da yake ya bayyana muradin sa na karasa kwantiragin sa a kungiyar an daina saka shi a wasanni a baya-bayan nan sakamakon takaddamar da ake hasashe tsakaninsa da kocin kungiyar Mikel Arteta. A fagen wasan tennis kuma yanzu haka an saka 'yan wasa 47 a zaman kulle bayan da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a cikin jirage a hanyar su ta halartar babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana. 'Yar kasar Birtaniya Heather Watson ita ce ta baya-bayan nan da aka killace a ɗakin ta na otal bayan da ta isa a birnin Melbourne daga Abu Dhabi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Kama da lagai da Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
A yau Asabar hukumar zaben kasar Uganda ta ayyana shugaba Yoweri Museveni da ke kan mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a kasar, abinda zai tsawaita shekaru 35 da ya kwashe a kan mulki, yayin da kuma babban abokin adawarsa ya yi zargin an tafka magudi a zaben kuma ya yi kira ga 'yan kasar da su yi watsi da sakamakon zaben. Daban da batar Dakaru na shirin kwarara birnin Washington inda ake kara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado, yayin da birnin ke tunatar da wasu jami'ai irin kalubalen tsaro da aka gani a birane kamar Baghdad da Kabul ba mazaunin gwamnatin shugaban kasar ɗaya daga cikin kasashen yammacin duniya ba. A yau Asabar kasar India ta fara gagarumin shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19. Masu muhimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karɓar rigakafin.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawa a kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin na misali ƙarfe 6 na safen agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya da gabatarwa. Sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa ku ta gajiya ma assalamu.